العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايحك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكا يبو دقو ليا دجنجلة دكراري سكارة تبتع الله تعالى مكا جنها لسنا مومم لكم وندشيك بدانا دلما رم يود كله shi kadai cancanta abauta masa. Yau ma Allah madaukaki ya ba mu iko haduwa wannan masallaci na Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar jiyarye a cikin garin Bauchi. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan wata mai albarka na Ramadan, domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma gwargwadon abin da Allah madaukaki ya fahimtar da mu. Yau shine wuni na 8 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1440 daidai, wanda shine 13 ga watan 5 shekara ta 2019 a kirkin miladiya. Muna roƙon Allah ta'ala ya dakatar da mu fadan daidai da kuma aikata daidai. Karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 24 a cikin suratu Yunus. Yau cikin yaddar Allah za mu tashi aya ta 25. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitani rajim.
Allah mai girma da daukaka yace, wallahu, lalle Allah, Allah ya da'u ila dadi salam, yana kira zuwa ga gidan aminci, wa yahdi man yasha, kuma yana shiryar da wanda ya ga dama ila siratin mustaqim, zuwa tafarki madaidaici. Allah madaukaki da halicci bayi ya zuba su a bayan kasa, kullum yana kiran su zuwa ga abin da zai kai su zuwa ga gidan aminci, darus salam. Wasu malaman tafsiri suka ce assalam da yake suna ne na Allah, wato darus salam darullahi kenan, gidan Allah. Gidan Allah kuma suka ce aljanna, aljanna kenan. Haka Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullahu ya kula. Wasu daga cikin malamai suka ce darus salam abinda ake ce da assalam min as-salamati, wato na kubuta, gidan kubuta. Duk wanda ya shiga gidan to ya kubuta daga dukkan wani abun tsoro da tashin hankali ko firgita. Kaga dai har yanzu dai wannan gidan, gidan aljanna ne. Wasu daga cikin malamai suka ce darus salam ana nufin darus salam bi ma'ana assalamu at-tahiyya, wa annu gidan gaishe gaishe, ma'ana gidan da in an shige shi babu wata gaisuwa da ake yi sai ta assalam. Kamar yadda muka karanta a baya, Allah madaukaki ya kaddara yan aljanna a junansu duk lokacin da suka haɗu da juna ba abin da suke yi sai sallama wa juna, suna jefa musu kalmar assalam assalam, wadda take nuna cewa zaman lafiya, kubuta daga dukkan wata fitina, kubuta daga dukkan wani tsoro, kubuta daga dukkan wani baƙin ciki. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ranar da za su samu za su hallo ubangijinsu, gaisuwar da Allah madaukaki zai yi musu zai ce da su salam. Haka Allah madaukaki zai ce. Haka kuma wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, mala'iku ma abun da suke ce musu assalam assalam. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin, masu tsaron aljanna idan yan aljanna suka je abun da za su rinka cewa da su assalam assalam assalam. Haka nan su ma a junansu, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama, ba a jin wata magana a junansu a cikin gidan aljanna, ba za su ji wata yashishiyar magana ba ko wata magana mai cuta ba ko marar amfani, illa qilan salaman salama, sai dai su ce wa juna assalam assalam. wannan ɗaya ne da wato dukkan malamai sun fassara wannan ayar da shi cewa assalam ana nufin Allah ma'ana gidan Allah aljanna a ce assalam gidan kubuta daga bugin ciki da damuwa shine aljanna assalam gidan da ake gaisuwa da assalam assalam duk da in ka tara ma'anonin za su koma zuwa ga cewa ana nufin cewa gidan aljanna ne Allah ta'ala yana kiran mutane zuwa ga gidan aminci yana kiran mutane zuwa ga gidan kubuta wannan kiran da Allah madaukake yake yi ba a kebance wani an bar wani ba domin Allah madaukake ce ya da'u yana kira kenan kowa ana kiran mai imani zuwa ga gidan aminci ya kara aiki domin ya samu gidan aljanna ana kiran wanda bai yi imani ba ya zo ya yi imani dan ya samu kyakkyawan sakamako ya samu gidan aljanna amma da Allah madaukake ya zo maganan tafarki madaidaici sai ya ce wa yahdi man yasha'u sai ya ce amma yana shiryar da wanda ya ga dama kiran wa kowa ake yi kowa ana kiransa zuwa zo shiga aljanna amma wa ke dacewa ya bi hanyar da zai shiga aljanna sai wanda Allah ya ga dama shiriya ce in Allah madaukaki ya ga dama ya kimsa wa mutum asalin shiriya ka ɗauki shiriya ka sa a zuciyar mutum ya ji ya gamsu ya yi imani wannan aikin ma wanda yake yi sai Allah subhanahu wataala amma kai ma za ka iya da'awa ka kira mutum zuwa ga gidan aminci ka kira shi zuwa ga aljanna ya yi aikin aljanna ya samu aljanna ya yi aikin kyakkyawan sakamako ya samu kyakkyawan sakamako amma ka ɗauki shiriya ka kimsa a cikin zuciyarsa wannan babu wanda ya isa sai Allah subhanahu wataala shi yasa hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ce da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha وهو أعلم بالمهتدين وبنجي تعالى يسي إنك كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تهدي من تأش من لا لا إنك لا تهدي من أحببت باك شري يد وندك سوء معناه با وند دك النبي يكسو يشيك مسلم سنيد يشيك با شري أهل نوع سكي أهل نوع الله بأوك كي أدوك إيمان أتشم سأسكن ذو شير متن وانا أيكي الله يسا الله يسي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء sai dai Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama amma kiran mutane zuwa ga hanyar Allah wanda shi ma akan ce da shi hidaya shi yasa malamai suke bambancewa sai ce akwai hidayatu tawfiq wannan na Allah ne shiryar ka kimsa shiriya a cikin zuciyar mutum wannan aikin Allah ne amma hidayatu irshad ka nuna wa mutum hanya wannan aikin kowa zai iya yinsa shine aikin da annabawa suke yi shine aikin da masu da'awa shine aikin da malamai suke yi suna shiryar da mutane zuwa ga tabarke madaidaici amma dacewa da shiryar a cikin zuciya wannan wani aiki ne na Allah subhanahu wataala shi yasa wani wurin zaka ga Allah madaukaki ya dingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama shiryarwa yace wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tabarke madaidaici to kaga wannan shiryar ana nufin ya faɗakar da mutane ya musu wa'azi ya nuna musu hanya amma kimsa imani a cikin zuciya wannan na Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda jabir dan abdullahi yace wata rana mun fita tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah sallallahu alaihi wa sallama sai inni ra'aytu fil manami yace na gani a cikin mafarki ka anna jibril inda ra yace abin da na gani a cikin mafarki inji annabi sallallahu alaihi wasallama yace sai na ga jibrilu a kaina wa mika'ila inda rijli da kuma mala'ika mika'ilu shi kuma a wajen kafata yaqulu ahaduhuma li sahibihi daya daga cikin mala'ikun yana cewa daya idrib lahu masalan yace buga masa misali kwatanta masa yadda yake shi فقال اسمع سمعت اذنك اسمع يتي تو كجي سمعت اذنك اذن كننك يجي وعقل عقل قلبك كقوة عنكلنك كما زوجتك تكيايه انما مثلك يتي مثالك كاي منزل الله صلى الله عليه وسلم ومثل امتك ده كما مثال الامرك كما فلي ملك kamar misalin wani sarki ne ittakhadha daran yana da gidansa thumma bana fiha baitan sai ya gina daki a cikin wannan gidan thumma ja'ala fihi ma'duba ya sanya wani kayan abinci da za a gayyaci mutane su ci a cikin wannan wato wannan daki thumma ba'atha rasulan yad'u an-nasa ila ta'am wannan sarki bayan ya gina daki a cikin gida yayi masa tanadin kayan abinci na morewa na jin dadi sai kuma ya tura wani dan sako yace je ka kira mutane su zo su wannan abincin kamirhum man ajaba ar-rasul daga cikin su akwai wanda ya amsa kiran wannan dan sako da yazo wa minhum man taraka daga cikin su akwai wanda kuma ya bar wato ya bar amsa kiran bai amsa ba Allahu al-Malik sai dai yake cigaba da cewa shi mala'ikan kenan ya duka rana cewa Allahu al-Malik Allah madaukaki shine misalin wannan sarkin wadaru al-Islam gidan kuma da aka yi daki a cikin sa shine musulunci wal baitul janna dakin da aka gina a cikin gidan kuma shine aljanna wa anta ya Muhammad ar-rasul kai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai ne misalin dan aikan nan da sarki ya tura shi faman ajabaka dakhala al-islam duk wanda ya amsa maka to zai shiga musulunci wa man dakhala al-islam duk wanda ya shiga musulunci kuma dakhala al-janna zai shiga al-janna wa man dakhala al-janna duk wanda ya shiga al-janna kuma akala minha to zai ci daga wannan abincin da aka masa sanadi a cikin daki wannan misalin da malaika jibrilu da mika'il suka buga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan zai nuna maka karara wato babu wata hanya da zaka samu rahmar Allah da jin kai da kyakkyawan sakamako a lahirarka in ba ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba domin misalin nan da suka bayar sarki ne a garin sa a gidan sa a cikin gidan ya gina daki ya gina dakin nan yayi tanadi na abubuwan jin dadi da morewa a cikin dakin kuma sai ya aika dan sako yace je ka kira mutane duk wanda ya amsa kiran ka ya taho to zai samu wannan tanadin da aka yi a cikin gidan a cikin daki wanda kuma duk bai amsa maka wannan kiran ba to ba zai samu wannan tanadin da aka yi ba duk irin abin da yayi in dai bai amsa wa wannan dan sakon ba to ba zai samu wannan abin da aka yi tanadi ba wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama shine kadai hanya cikin wannan al'umma wanda zaka bi ta hanyar saka shiga aljanna duk inda ka kauce wa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kai ta kare shi ka sa maganye ya Allah ba dauki raya mu akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har mu kuma zuwa gare ka na
lillazina amtuna wa ziyada wa la tawaddu qadara wa la dhilla ula
Ubangiji ta'ala ce lillazina ahsanu lalle waɗanda suka kyautata suna da alhusna kyakkyawan sakamako wa ziyada kai suna da ma ƙari akan wannan kyakkyawan sakamakon da aka fada a basu wala yarhaqu wujuhakum qatarun babu wani wato wani kasanci suka ce qatarun jam'u qatratin ne al-qatra kuma akan ce gubar kura wato babu wata kura da za ta bushe musu fiska su yi dusu dusu ba su da dadin gani a wajen fiska wala dilla haka nan babu wani kaskanci da zai shafe su a cikin zukatansu ulaika ashabul janna Allah ta'ala yace waɗannan da aka faɗa su ne ɗan aljanna hum fiha khalidun wanda kuma suna dawoma a cikin ta a cikin wannan ayar ubangiji ta'ala yace duk waɗanda suka kyautata aiki to suna samun kyakkyawan sakamako al-husna malamai suka ce ita ce aljanna wato duk waɗanda suka kyautata aiki su suke samun aljanna ba ka zama ka yin aiki na gari ka yin aikin kirki ka ce aljanna ta mai rabo ne a'a na'am na yarda aljanna ta mai rabo ne to amma mai rabon kuma shi ke yin aiki duk wanda kaga ya tsaya yana aiki tukuru dan ya samu to alama ce ta cewa yana da rabon ne duk wanda kaga ya ki yin aiki dan ya same ta to alama ce ta cewa shi kuma ba shi da rabon ta ne da haka Allah madaukake ce lillazina ahsanu al-husna waɗanda suka kyautata aiki suna da kyakkyawan sakamako shine aljanna wa ziyada da kuma ƙari ƙarin nan malamai sun bashi ma'anoni da yawa daga cikin magabata akwai wanda yace ziyadan nan shine ƙarin lada da Allah madaukake yake yi akan aikin kirki da kai domin shi aikin sabon Allah idan kai kwatan kwacin laifin da kai haka aka ake baka zulumi amma shi aikin kirki idan kai ninka maka ake yi goma mafi kankantan ninkawa shine a ninka maka goma kakan iya samun fiye da haka kakan samu a ninka maka zuwa 700 kakan samu fiye da haka man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ce duk wanda yazo da kyakkyawa falahu 'ashru amsalha zai samu kwatankwacin wannan aikin da yayin ninki goba wa man jaa bis sayyi'ati amma wanda yayin mummunan aiki fala yujza illa mithlaha shi ba a saka masa sai kwatankwacin abin da ya aikata wa hum la yuzlamuna ba a zaluntarsu to kaga wannan ayar tana tabbatar da cewa wato wanda ya aiki na gari guda daya ana bashi ninkin ladansa goma ne sabanin zunubi idan kai daya Allah madaukaki daya yake baka wannan yana nuna saboda falala ta Allah subhanahu wataala sai inda Allah madaukaki yake son bayinsa da rahama yake jin dan bayinsa kai daya a baka goma idan mai kyau ne amma mummuna idan kai sai a baka guda daya amma kaga a wuri Allah madaukakin ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama fali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah ta'ala yace duk wato misalan mutanen da suke aiki da gari Allah wanda suke daukan dukiya suke cewa saboda Allah tabaraka wataala masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah yace kama fali habbatin kamar ka samu kwaya ce guda daya ko kwayar masara ko kwayar gero ko kwayar dawa ko ta shinkafa an bata saba sanadi idan aka shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda bakwai kaga kaman gero kenan ko dawa sai ta fitar da zangarniya guda bakwai ko wata zangarniya guda daya sai a samu kwaya 100 a ciki kaga kwaya daya ka shuka ta fitar da zangarniya 5-7 ko bakwai din nan kuma kowace akwai 100 kaga kenan 100 × 7 nawa zai baka 700 haka Allah madaukake baga misalin yadda yake ninka ladan bayi kamar sai habbatin ambatat sab'a nasar fi kulli sumbulatin 100 habba sai kuma yace wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninkawa bayan wancan 700 din ma yakan ninka ga wanda yaso to wasu malamai suka ce wannan shine ziyada da Allah madaukake yace a cikin wannan aya sai dai tafsiri mafi inganci daga cikin tafsiran da malamai suke akan az-ziyada cewa ma'anarsa shine ganin Allah subhanahu wataala waɗanda suka yi aiki na gari suka yi kyakkyawan aiki za su samu sakamakon aljanna kuma za su samu ƙari akan sakamakon aljannar ma shine me shine ganin Allah subhanahu wataala akwai wanda suka ce yaddar Allah in ka ce yaddar Allah to ita ma dai ta shiga cikin wannan ƙari domin ba zai yiwu ka ga Allah subhanahu wataala ba sai ka samu yaddar Allah abinda yasa muka ce wannan tafsirin shine ya fi ma'ana saboda yanda yake wazo daga wajen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa wannan ma'anar cewa ziyada tana nufin ganin Allah haka aka ruwaito daga Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu haka aka ruwaito daga Hudzaifa ibn al-Yaman daga Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn al-Musayyib da Mujahid da Ikrima da Al-Hasan al-Basri da Qatada da As-Suddi da Muhammad ibn Ishaq da sauran daiwa daga cikin tabi'ai haka suka fassara ziyada ru'yatullah ganin Allah subhanahu wataala abinda yafi wannan karfin hujja shine tabbatan fassarar daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata ingantacce cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kamar inda suhayb ar-rumi yarwayo hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin fadin Allah madaukaki lil ladina ahsanul husna wa ziyada manzon Allah yace idza dakhala ahlul jannati al-janna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ka sa mu ciki wa ahlun nari an-nar yan wuta suka shiga wuta nada munadin wani mai kira zai yi kira ya ahlul janna ya ku dan aljanna inna lakum inda Allahi maw'idan kuna da wani alƙawari a gun Allah madaukaki yuridu an yunjiza kum ubangiji ta'ala yana so ya cika muku wannan alƙawarin da yake fa yaquluna sai su ce wa ma huwa menene wani alƙawari kuma bayan abin da aka yi mana yanzu alam yusaqqil miwazinana ba Allah madaukaki ya nauye mizanin mu ba aikin mu na lada ya nafi na zunubi wa yubayyidu wujuhana ba Allah madaukaki haka ka fiskar mu ba wa yudkhilana aljanna bayan Allah ya shigar da mu aljanna wa yuzahzihana amina an kuma Allah ya nisanta mu daga wuta su suna ganin ai babu wani sauran abu kuma da ya saura bayan an mutu wannan mizanin ka kake so yayi nauyi ranar alkiyama na aiki alkhairi kuma an nauya musu mizanin so kake ka tashi cikin masu hasken fuska da ke nuna cewa kana cikin yan aljanna kuma sun samu kuma Allah ma ya shigar da su aljanna ya nisanta su daga wuta akwai wani abin da ya saura suka ce su a wajen su babu qala manzon Allah yace fa yakshifu lahum alhijab sai Allah madaukake ya yaye musu shamakin dake tsakanin su fa yanzuruna ilayhi sai su ga Allah fa wallahi yace na rantsa da Allah ma a'abahum Allah shay'an Allah madaukake bai ba su wani abu ba ahabba ilayhim min an-nazar ilayhi wanda suka fuso kamar ganin Allah subhanahu wataala wala aqarra li'ayunihim babu abin da zai jin dadi da kwanciyar hankali da sanyin ido kamar ganin Allah subhanahu wataala sai al-insa manzon Allah ya karanta lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara ziyada din nan ana nufin ganin Allah subhanahu wataala wato malamai suna cewa yana daga cikin ni'ima mai ta ƙarshe ita ce ni'imar aljanna duk abin da ake ambata din nan a cikin gidan aljanna da jin dadi da kayan ciye-ciye da kayan shaye-shaye duk ake ambata a cikin gidan aljanna da suturar sawa da abin hawa da gadaje na kwanciya da matan hurul aini da duk abin da ke gidan aljanna baki daya jin dadi ni'ima ta ƙarshe ita ce ganin Allah subhanahu wataala Allah ka sanya mu daga cikin masu ganin sa to ubangiji ta'ala yace lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada akwai cikin firq al-islamiyya ma'ana mutane kungiyoyin bata waɗanda suke danganta kansu zuwa ga addinin musulunci ko waɗanda ma ana kirga su a cikin wato kungiyoyi na musulunci duk da cewa suna kan bata da yawa wasu sun yi inkarin ganin Allah subhanahu wataala mun yi magana akan wannan a tafsirin shekara biyu ina jin da ya wuce da yake mutane sun kasu kashi uku dangane da maganar ganin Allah akwai waɗanda suka ƙaryata ganin Allah suka ce sam ba zai yi ga Allah ba dukkan ayoyin da suka zo akan ganin Allah a cikin Al-Qur'ani suka yi musu tawili suka canza musu fassara Allah ba dauke yana ta wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira wasu fiskoki ranar alkiyama suna cikin ni'ima da haske da kazan su ga gansu cikin ni'ima ila rabbiha nadira saboda suna ganin ubangijinsu wannan ayar malamai magabata na kwarai duk sun fassara ta akan cewa ganin Allah madaukaki yake ne amma mu'tazila da masu goyon bayan sa akan ba za a ga Allah ba sun ƙaryata wannan suka canza mata fassara suka ce wuzuhun yawma idin nadira ai ila rabbiha nadira ba wai suna ganin ubangijinsu ba ila rabbiha muntazira suna jiran ubangijinsu ya musu sakamako to abun mamaki shine shekul islam ibnu taymiya rahimahullah tabaaraka wa ta'ala الشيخ احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني yake cewa abun mamaki ne mutumin da ya salla rafi yake fahimtar nassosi ya irin wannan fassarar yace ila rabbiha nadira ana nufin suna jiran ubangiji yace saboda in ka duba ayoyin guda biyu da aka hada aka ce fa wujuhun yawma idin nadira wasu fiskoki a wannan wunin suna cikin ni'ima suna cikin alamar jin dadi suna kuma sai ka ce suna jiran ubangiji ya musu hukunci ya musu sakamako lokacin da mutum yake filin alkiyama yake jiran a yi masa sakamako akwai wani jin dadi a wurinsa babu jin dadi ai ko a gidan duniya ne aka kai ka gaban alkali za a yi maka kotu za ka je kotu yanzu baka sani ba kai za ka yi nasara ko nasara za a yi kanka akwai jin dadi a jikinka in an ga fuskar ka za a ga alamar kana cikin kwanciyar hankali to kaga fa alqur'ani da Allah madaukaki magana ce ta Allah mai cike da hikima yaya za a yi ubangiji ta'ala ya ce fuskokin suna cikin ni'ima suna cikin jin dadi kuma sannan ya kare da cewa suna jiran a musu sakamako a'a suna cikin ni'ima suna cikin jin dadi saboda suna ganin ubangijinsu an riga an musu sakamako tuntuni sun shiga cikin jin dadi shi yasa har fuskokin suka samu wato fuskokin suka samu haske suka samu ni'ima akama al-imam shafi'i rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yake cewa fadin Allah madaukaki kalla innahum ar-rabbihim yawma idin lamahjubun yace Allah madaukaki ce kafirai ranar za a sha makance su ba za su ga Allah ba za a tare musu ganin Allah yace lamma hujiba haula'i fi hali al-ghadab dalla ala anna al-mu'minina yarawnahu fi hali ar-ridha yace lokacin da aka sha makance kafirai ba za su ga Allah ba saboda Allah yana fushi da su yace to wannan ya nuna su kuma mu'minai tunda Allah ya yarda da su su kuma za su ga Allah subhanahu wataala to kaga wannan duk yana daga cikin dalilai da magabata suke kafa hujja da shi akan ganin Allah subhanahu wataala hadisi ya inganta cikin Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wasallama qarara yace innakum satarawna rabbakum ayana kama tarawna al-qamara laylatal badr ولا تضامون في رؤيته او تريوايه ولا تضارون في رؤيته انت ذاك ga ubangijinku haka manzo Allah yace tatarawna rabbakum zaku ga ubangijinku kama tarawna alqamara kamar yadda kuke ganin wata wato irin yadda kuke ganin wata kamar gani da gani ba wai kamar watan da Allah ba zaku ga Allah subhanahu wataala afili kamar yadda ake ganin wata afili baya kuya manzo Allah yace wala tudarruna fi ru'yatihi wani ba zai cutar da wani ba a wajen ganin idan aka zo ganin wata wata a sama ya fito fili wani zai ce ka tare mun bana gani saboda ka tare mun to zai yi ba yace wala tudarruna ba tu rereniya kace dan kauce in gani dan kauce in gani babu wannan kowa zai gani haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wadannan daga cikin dalilan da ahlus sunna suke kafawa wajen cewa ana ganin Allah to amma duk wadannan dalilai mu'tazila da waɗanda suke bin bayansu su suna korewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala suna tawili wa ayatul qur'ani hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa kuma suna ƙaryata su to akwai waɗanda kuma suka wuce iyaka suka ce su kuma Allah madaukaki ana ganin sa a ko ina ko yaushe ana ganin sa a duniya ana ganin sa a lahira a duniya ma yanzu kai in aka baka wani wuri sai ka je ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga waɗannan su ma wuce wata wuce iyaka ce domin Allah madaukaki ya gaya mana yadda suka yi da annabi Musa alaihi salam lokacin da ya nemi ga Allah bayan yayi magana da Allah madaukaki ya ji dadin magana da Allah sai yace Allah madaukaki gwada mu in ganka yace rabbi arini anzur ilayka yace Allah gwada mu in ganka qala lan tarani Allah ta'ala yace ba za ka ganni ba to kaga Allah yana cewa annabi Musa ba zai gan shi a duniya ba amma wani kuma shi a nan yanzu shi ba cikin annabawa ba kai baya cikin sahabban annabi baya cikin ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a faɗe shi a ko ina cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama kai shi ba kowa bane ko ki dai duwan albarta ba ambace shi ba ko biyar shi la Allah amma yazo yana cewa shi yana ganin Allah bayan Allah ya ce annabi Musa ina lan tarani ba za ka ganni ba walakin inzur ila aljabal Allah yace amma bari in maka dalla dalla unzur ila aljabal ga dutsen nan kalle shi fa yataqarra makanahu fa sawfa tarani in har dutsen nan yana nan a tabbata inda yake to zaka iya gani na falamma tajalla rabbuhu liljabal sai Allah madaukaki ya bayyana wa dutse bayyana da ta dace da shi ja'alahu dakkan sai Allah madaukaki wato wannan bayyanan da yayi wa dutse sai dutsen ya koma gari wa kharra Musa sa'iqa Allah yace annabi Musa ya fadi sumammi falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka lokacin da annabi Musa ya farfado shi sai tsakiya tabbata gare ka Allah na tuba gare ka ma'ana kenan annabi Musa yana dangantawa kansa ya kuskure da ya nemi ga Allah da haka sai ne mutuban Allah madaukaki wa ana awwalul muslimina yace yana neman gafarar Allah madaukaki a matsayinsa na wanda ya fara miƙa wuya a cikin al'ummarsa Allah madaukaki ya tsarkaka gabarin a tambaye shi abin da bai bada dama ba to kaga annabi Musa alaihi salam ya nemi ga Allah a duniya amma Allah madaukaki ce bai yi ganin shi ba shi yasa hadisi cikin sahihi muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa innahu la yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut babu ɗayan ku da zai ga ubangijin sa har sai bayan ya mutu ba a ganin Allah ba da kuke ga mutu amma a duniya kana raye yanzu ba wata hanya da zaka buka ga Allah duk wurin da aka baka ba zai buka ga Allah subhanahu wataala ba to amma abun mamaki daga cikin mutane yau akwai masu cewa suna ganin Allah subhanahu wataala kaga kenan wanda yace yana ganin Allah dan ya ce maka ya ga manzon Allah ya mai sauki ne ko to an faro maka daga karshe an ce maka Allah ma ana ganin sa in har ka gamsu ana ganin Allah to ran da yace maka kuma dazun nan annabi ya tashi a nan muka gana da shi zaka musa ne abu zaka musa shi ba wani aboki na yace mun ya je ta'ziyar wani bawan Allah da ya rasu to dan sa ne abokin sa suna makaranta tare da baban sa ya rasu baban sa wani shehin malami ne da yaje masa ziyara yaje masa taziyya suna dan ganawa shine bayan sun yayi taziyya shine sai ya dan kai shi dakin baban ya nuna masa yace kaga dakin malam kenan ya dan daga wani labule yace kaga nan labulan duk lokacin da malam yake so ya ga annabi anan suke ganawa yace gaskiya ne to me je maza akwai masu kawai babban malami da almadanan sa yana cikin tafiya ko sai a ga ya tsaya tsam sai a ce to dama ya riga ya ga musu duk lokacin da kuka gana tsaya ana cikin tafiya to annabi ya zo ne muna ganawa duk wannan damfara ce tunda an dauko maka daga sama an ce ana iya ganin Allah ba dan haka ba za ka yi mamaki ba dan an ce ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma a ce ana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko a ce ana ganin Allah duk irin daukakar da sahabban manzon Allah suke da shi da iyalan gidansa da matansa amma ba a taba jin wani ko guda ɗaya daga cikin su ya ce ana ganin manzon Allah ba ko ya ce ya gani ba ganin Allah fa ahlus sunna sabani suka yi shin annabi ma sallallahu alaihi wa sallama ya ga Allah ko bai gani ba shine malam muhammad lawan kala rawi Allah ya ji kansa da rahama a wani kasatin sai yake cewa to kaji mutun dai kawai sai zo race katin tarbiya wuya ce maka ya ga Allah yace yan izala su suna ta baba annabi ma ya gani ko bai gani ba kai kuma zaka zo kawai haka ka zo ka ce ka ga Allah saboda ruwayoyi da aka samu daga wajen nana Aisha da Abdullahi dan Abbas nana Aisha radiyallahu Abdullahi dan Abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah idan ra'a rabbahu bi aynihi a wani ruwaya ra'a rabbahu bi qalbihi yace annabi ya ga Allah da idonsa a wata ruwaya yace ra'a rabbahu bi qalbihi ya ga Allah da zuciyarsa ba da ido ba amma nana Aisha tana cewa duk mutumin da yace muku manzon Allah ya ga Allah to yayi ƙarya wa annabi man haddathakum anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad iftara ala allah alfirya haka nana Aisha tace duk wanda yace muku manzon Allah ya ga Allah to yayi ƙarya wa Allah amma annabi bai ga Allah ba shi yasa malamai da suka tashi jami'i tsakanin maganganun nana Aisha da maganganun Abdullahi dan Abbas suka bibi maganganun Abdullahi dan Abbas suka ga riwaya guda uku ne daga Abdullahi dan Abbas riwaya ta farko tana cewa ra'a rabbahu bi aynihi aw riwaya ta biyu tana cewa ra'a rabbahu bi qalbi riwaya ta uku tana cewa ra'a rabbahu kawai wani yana cewa ya ga Allah da ido wanda ruwayan tana cewa ya ga Allah da zuciya wanda ruwayan kuma tana cewa ya ga Allah kawai yayin shiru da suka bibi waɗannan ruwayoyi ta hanyar isnadi sai suka samu wanda aka ce manzon Allah ra'a rabbahu bi aynihi cewa manzon Allah ya ga Allah da ido wannan ruwayan ba ta inganta ba sai da manzon ruwaya guda biyu sun da suka inganta ra'a rabbahu bi qalbi ya ga ubangijinsa da zuciya wannan ta inganta ra'a rabbahu ya ga ubangijinsa kawai aka yi shiru ita ma wannan ta inganta sai malamai suka ce to wannan yana nuna maganar nana Aisha ita abinda take korewa ganin ido manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah madaukaki da idonsa ba abinda Abdullahi dan Abbas yake tabbatarwa manzon Allah ya ga Allah amma da zuciya ba da ido ba wannan kuma ba abu ne da za a kore shi ba domin abin da ake korewa dama shine ganin ido ba a ganin Allah madaukaki a duniya da ido kaga Allah ba zai yi ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cikin hadisi cewa ya ga Allah madaukaki a cikin mafarki shi yasa malamai suke cewa ba abun mamaki bane dan mutum ya ce ya ga Allah madaukaki a cikin mafarki ba wai dan ka ce kaga Allah a cikin mafarki shikenan kuma za a yarda bane a'a amma dai suka ce ba abun mamaki bane Allah madaukake nuna wa mutum kansa a cikin mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a cikin mafarki amma haka kawai ka ce kaga Allah madaukake a duniya an baka wurdi kana tayi na taba sauraron wasu mutane guda biyu akwai wato an ba su wurdi tare suka yi wurdi da farko na ganin Allah to daga baya wai in ka dade ana baka wani wuridin zaka yi taraki zaka samu ƙara samun daukaka ka ƙara girma to shine suna hira ni ina gefen su ba labari aka bani ba ɗayan su yake cewa gaskiyar magana lokacin da muka yi na farkon nan ban gani ba ni dai kawai da naga abin ya dade ne nace na gani amma na biyun nan da muka je kawai sai na ganshi kuru-kuru sai ɗayan ya ce anya kuwa ni fa na biyun ba ban gani ba kawai zai nuna maka cewa wato wani abu ne kawai ake yaudarar mutane da shi asali aqida ce ta wahdatul wujud wanda muka yi magana jiya a kanta cewa ka yarda ko bi Allah ne ganin Allah da suke nufi wai amma ka wannan wuridin kana yi kada yi kane har a zai bayyana maka ka gane cewa ashe fa komai ma Allah ne dan haka lokacin da aka daga maka tarbi aka ce meye wannan kace Allah ne aka haska ka da torch light meye wannan aka ce kace Allah ne shin fudan nan da kake kai meye Allah ne sai a ce to shikenan ya gane shine wannan shi yake cewa shi wallahi wahala yaji saboda an kulle shi a daki ta window ake ba shi abinci dan kadan baya koshi ga wahala ga zafi kawai da yaga ɗan uwansa an ce musu meye wannan ya ce Allah wannan meye Allah wannan meye Allah an fitar da shi shi ma kawai washe gari da ya juya da haka ba ka ce meye wannan ya ce Allah meye wannan Allah meye wannan Allah kace fute ce yawa amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karantar da mu wannan abun ba a ce wai za a sa mutun a daki a ba shi huridi wai zai ga Allah inda wannan wata tarbiyya ce ta addinin musulunci zai yi mun dan Allah ya bi duniya bai karantar da sahabbai ba sahabbai su rayu su tafi ba su karantar da tabi'ai ba tabi'ai su rayu su karantar da tabi'u tabi'ina ba da haka aqida ta gaskiya shine ana ganin Allah madaukaki amma bayan an mutu ɗan aljanna suna ganin Allah a cikin aljanna akwai ganin Allah da malamai suke sabani a filin alkiyama da waɗanda muminai ne da waɗanda ba muminai ba wannan shi akwai sabanin malamai akan sa amma ganin Allah madaukaki a gidan aljanna ga waɗanda suka shiga aljanna wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da kuma alqur'ani ya tabbatar da shi amma ganin Allah madaukaki a duniya wannan yana daga cikin abinda ɗan bid'a ne suka kawo shi suka ruɗa mutane kuma suka dauka wani abu ne da gaskiya ake kallon sa Allah ka tsare mu ubangiji ta'ala yace lilladina ahsanu alhusna wa ziyada wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa tusu dan aljannan da suka shiga aljanna kuma suka samu karin ni'ima na ganin Allah subhanahu wa ta'ala wadannan la yarhaqu wujuhahum qatarun babu wata kura da za ta zo ta rufe fuskar su ta bata musu fuska su yi mummunan gani domin dan aljanna lokacin da za su tashi a filin alkiyama ma Allah madaukaki zai musu arziki da farin fuska da haske yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu fa amma alladhina tawaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun ubangiji ta'ala yace wato fuskoki iri biyu ne yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu ranar alkiyama wasu fuskokin za su yi haske wasu kuma su yi duhu amma alladhina tawaddat wujuhukum wadanda fuskarsu tayi baki za a ce da su akafartum ba da imanikum kun kafirce bayan imaninku fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wa amma alladhina biyaddat wujuhukum amma wanda fuskarsu tayi haske Allah ya tafi rahmatillahi suna cikin rahmar Allah jin kan Allah hum fiha khalidun suna madawma a ciki wannan yake nuna wato haske zai zamo ɗan aljanna tun daga filin tashin alkiyama zai zama fuskarsu tana haske su ko waɗancan waɗanda suka bar addinin Allah madaukaki ko suka yi ma faɗa da addinin Allah suka ki imani da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi za su sashi fuskarsu tana duhu tana baki kirin Allah ka tsare mu ubangiji ta'ala yace to irin waɗannan masu wannan sufofi su ne ɗan aljanna wanda kuma suke dagoma a cikinta kullum Allah madaukakin ya faɗa aljanna yawanci baya shiru sai ya ce hum fiha khaliduna suna madawwama a cikin gidan aljanna me yasa saboda duk da'i komin daɗin duk yanda yake da da'i in dai aka ce karewa zai to akwai matsala aljanna inda a ce wasu shekaru za a baka a ce to kai shekara 20 aka baka ai akwai matsala shekara 20 din nan ba za ka ji daɗin ta ba saboda kana tunanin a shekara ta 21 fa dole za ka fita waje shi yasa yau da a ce a rayuwarka za ka yi arziki amma sai a ce maka wannan arzikin da kake ciki yanzu iya shekara 20 ne za ka yi cikin walwala da jin daɗi da arziki duk abin da kake so ka yi ka yi amma da shekara 20 din nan ta ƙare za ka shiga cikin talauci to ina tabbatar maka ba za ka ji daɗin waɗannan shekara 20 din ba saboda tunanin shekarun gaba da za ka zo ka sha wahala to shi yasa Allah madaukaki ya faɗa aljanna sai ya ce hum fiha khaliduna suna madawwama a ciki domin daɗi baya zama daɗi sai ya zama dawwammame Allah ka sa mu aljanna na'am
والذين كفروا السيئات جزاء سيئة بمثلها وتراهم مثلا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل
والذين كسبوا السيئات waɗanda suka aikata munanan ayyuka wato as-sayyi'at yanku sayyi'atin ne mummunan aiki sai aka ce sayyi'at ma'ana sun yi miyagun ayyuka kala daban-daban jaza'u sayyi'atin bi mithliha sakamakon su shine mummuna kwatankwacin abin da suka aikata ubangiji ta'ala ba zai musu ba zai zalunce su ya kara musu zunubi akan abin da suka aikata ba wa tarhaquhum billah kaskanci zai lullube su malakum min allahi min asim ba su da wani mai tsari da zai tsare su daga azabar allah ka annama ukshiyat wujuhuhum kamar ka ce an lullube fuskokin su qita'an min al-layl da wani yanki na duhun dare muzliman mai tsananin duhu ulaika ashabun nar waɗannan kuma su ne ƴan wuta hum fiha khalidun suna madawama a ciki allah ka tsare su yadda alqur'ani ya saba usulubin sa kitabun mutashabihan mataniya wato littafi mai kama da juna kuma mai biyantawa da yanda ya faɗi abin nan ya faɗi hanyar alheri kuma sai ya faɗi hanyar sharri ya faɗi hanyar alheri dan ka bi ka samu alheri sai ya faɗi kuma hanyar sharri dan ka ji hanyar sharri ka guje ta to ubangiji ta'ala ya faɗi an aljanna sai kuma ya faɗi ƴan wuta yace waɗanda suka yi miyagun ayyuka suka yi laifuka manya-manya Allah ta'ala zai musu sakamako ne da abin da suka aikata baya zalunci saboda falala ce ta Allah madaukaki in kai alheri sai kara maka amma idan kai mummuna ba zai kara maka ba sai ya baka kwatankwacin yanda kai ubangiji ta'ala yace da ai musu sakamako da abin da suka aikata mummuna babu kari wa tarhaquhum billah kaskanci yana lullube su sabanin yan aljanna da aka ce wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala billah su yan aljanna babu wata kura da take bata musu fuska ta lullube musu fuskar su wala billah babu wani kaskanci kuma dake shigan su ma'ana babu kaskanci a waje babu kaskanci a ciki domin in fuskar ka aka munana ta to wannan kaskanci ne na zahiri amma idan aka sa maka damuwa da bakin ciki da tashin hankali a cikin zuciyarka da tsoro to wannan kaskanci ne na batsi to su yan aljanna ba su da wannan duka guda biyu amma Allah madaukake shi yan wuta wa tarhaqum billah su kuma kaskanci yana lullube su wato a cikin zuciyarsu suna jin kaskanci suna cikin damuwa dole su shiga cikin damuwa saboda ba su da wani da zai tsare su daga azabar Allah tabaraka wataala shi yasa Allah yake malakum min allahi min asim in kaga fuskokinsu Allah ta'ala yake kaman wani duhun dare aka sa aka lullube saboda baki kamar dai yadda Allah madaukake ya ambata a ayar da muka karanta tare amma alladhina suwaddat wujuhuhum duka fuskokin sun yi baki kir to haka Allah madaukake shi kaman ka ce qita'an min al-layl kaman ka ce an rufe fuskokin su ne da wani yanki na dare qita'an da fathu ta haka mafi yawan makaranta suka karanta al-imam ibnu kathir da al-kisa'i da yaqub al-hadrami suna karantawa da sukun ta كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أنت القطع سكتي البعض الجزء ونطنغري ندري قطعا كما جمع إنساني معنى كبر دي واتو الله مدوك كينا نونا منا يدع سكو كنسو إن كغني كمركاتي ونينكي نيندري أكا أوكا أكا يابا أتذكر irin duhun nan na kakin wato na karshen dare shi yasa wasu malamai suka ce al-qut'u da sukunu ta yana nufin al-aswad min al-layl al-juz'u al-akhir juz'i wato bangaren karshe na dare ka san lokacin ya fi duhu ba kaman farkon dare ba farkon dare lokacin da rana ta fadi za ka samu duhun bai yawa ba amma duhu yana karuwa ne dare yana yi duhu yana karuwa can karshe kuma kafin al-fajr ya fito to lokacin duhu ya yi duhu iya duhu suka ce shi ne al-qit'u ma'ana baki kirin na duhun dare kamar ka ce haka za a lullube fuskar su Allah ta'ala ce to waɗannan irin masu wannan su ne ƴan wuta Allah madaukake ka tsare mu kuma su ma Allah madaukake shi madawama ne a cikin gidan wuta gidan wuta ta inda shi ma azabar ta munana saboda gida ne wanda wato wanda ya mutu akan kafirci ya mutu akan hada Allah da wani in ya shiga gidan dawama yake baya fita saboda falalar Allah subhanahu wataala ita aljanna duk wanda ya shiga to ya shiga ba fita amma saboda falalar Allah su ɗan wuta iri biyu ne akwai waɗanda su dama kafirai ne dama gidan dan su aka yi to dama gidansu ne in sun shiga ba za su fita ba Allah ka tsare mu akwai masu imani waɗanda ayyukansu na alheri ba su yawa ba ko ku ayyukansu na zunubi sun rinjayi aikinsu na alkhairi ba su samu rahmar Allah madaukaki da falalarsa na cece su kwata kwata ba su shiga wuta ba kuma Allah madaukaki yana gafara ga wanda ya ga dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ubangi ta'ala da ya ga daman ya yafe musu zunuban duka ba ya ga damar yayi musu azaba gurgurdan zunuban su sai bayan an shigar da su wuta an yi musu azaba wasu su samu ceton annabawa wasu su samu ceton mala'iku wasu su samu ceton salihan bayi wasu sai karshe ceton karshe wanda Allah madaukaki da kansa zai yi domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yace bayan mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto manzanni sun yi ceto salihan bayi mutanen kirki duk wanda za a bashi ceto ayi masa izini yayi ceto an masa izini ya gama ceto sai Allah madaukake ya ceto duk masu ceto sun gama ceton su ba abin da ya saura kuma sai ceton Allah rabbul alamina daga nan kuma Allah madaukake zai ceto na karshe wanda za a fitar da su daga cikin wato wuta zuwa aljanna sannan kuma sai a bar ƴan wuta waɗanda su dama ƴan wuta ne zalla Allah ka tsare mu sai ka dawo mu a ciki na'am
ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فبينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون
نعم Allah ta'ala ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an ambaci lokacin da nahshuruhum jami'an za mu tashe su gaba daya mu hada su thumma naqulu lil ladina ashraku sai mu ga waɗanda suka yi wa Allah abokin tarayya makanakum muce ku zauna a wajenku antum wa sharaka'ukum ku da gumakanku da waɗanda kuka rike su abun bauta fa zayyana bainakum Allah madaukake shi sai mu rarrabe tsakanin su waɗanda ba su yi shirka ba su yi nan waɗanda kuma suka yi shirka su yi nan wato waɗanda suka bautawa abun bauta ba Allah ba su yi nan sannan waɗanda aka bauta musu kuma su ma su ware fa zayyana bainakum farraqna bainakum mu rarrabe tsakanin su wa qala sharaka'ukum waɗanda suka yi musu tarayyar waɗanda suka aka bauta musu wato iyayen gijinsu sai su ce ma kuntum iyana ta'budun mu ba mu kuka bautawa ba fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum sai su ce Allah madaukaki ma shaida ne tsakanin mu da ku in kunna an ibadatikum laghafilin tabba mun kasance rafkanannu ne ga barin bautar da kuke mana mu ba mu san ma kuna yi ba wato Allah ta'ala yana nuna mana waɗanda suke bautar wani Allah za su yi baran-baran da juna ranar tashin alkiyama waɗanda suka bauta wa wani Allah da waɗanda aka yi musu bautar sawa'un waɗannan a abun bautar cikin wato jinsin mutane ne ko jinsin aljanu duk wanda aka bauta masa a matsayin ubangiji to Allah madaukaki yana ba da labari akwai lokacin da za su haɗu ga masu bauta ga waɗanda aka bautawa Allah madaukaki zai ce ku tsaya a wurin da kuke idan suka tsaya sai ubangiji ta'ala raba tsakanin su da an raba tsakanin su sai su fara husuma su waɗanda aka yi musu bauta sai su ce mu ba ku bauta mana ba sam mu ba ku bar bauta ba karshe ma su ce mu Allah shaida ne Allah ma ya shaida mu dai wannan bautar da kuka yi mana ba mu sa ku ba ku kuka sa kanku cikin waɗanda ake bautawa akwai waɗanda ake bauta musu ba tare da sun sa ba amma cikin akwai waɗanda su suka sa a bauta musu amma Allah subhanahu wataala na ba da labarin abin da zai faru a nan domin wanda ya ce a bauta masa ma a ranar alkiyama zai yi dinayi ne ce shi bai sani ba bai sa a yi masa ba babu wanda zai yadda ya ce shi ya yadda a bauta masa da haka Allah madaukake babu labari a nan za su ce mu shaida ne ma tsakanin mu da ku abinda kuka yi sam ba mu san da shi ba ba mu sa ku ba wato ba aikin ba mu kuka yi ba dan ba mu sa muku ba kamar yadda Allah madaukake ce wamtazu yawma ayyuhal mujrimun wato ya ku masu laifi ku ware kanku masu laifi iri biyu ne da waɗanda aka bauta musu da kuma waɗanda suka yi bauta waɗanda aka bauta musu akwai waɗanda ba su yarda ba da bautar da aka yi musu to banda su kuma a cikin mutane akwai masu bautar annabawa akwai masu bautar mala'iku waɗannan masu bautawa mala'iku da masu bautawa annabawan Allah ai annabawan Allah ba su sa su yi musu bauta ba dan haka ba sa daga cikin wanda za a tuhuma akan wannan abu duk da cewa kun ga saboda hadarin bautawa nan Allah madaukaki Allah madaukaki ya ba mu labarin kisar annabi Isa alaihi salam da mutanansa lokacin da Allah madaukaki zai tambaye annabi Isa a anta qulta lil lati taqiduni wa ummiya ilahin min dunillah yace ya kai Isa kai ka ga yawa mutane su rike ka kai da mahaifiyarka a matsayin iyayen gidi abin bauta ba Allah ba kaga fa Allah madaukaki ya san annabi Isa bai yarda a masa bauta ba bai ce a bauta masa ba duk abin da ya zo da shi na mu'jiza wanda da shi mutane suka rudu suka bauta masa kowanne yayi yana gaya musu cewa da idanin Allah yake yace wa ubrihu al-akbaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi ibnillah yace ina warkar da makahu ina warkar da dede amma duka wannan abin ina yin sa ne bi ibnillah da idanin Allah ba da ibnina ba amma kaga wannan Allah madaukaki duk da ya san cewa ba shi yasa ba bai yarda ba amma Allah madaukaki yana ba mu labarin irin tambayoyin da za a yi wa Annabi Isa alaihi salam a filin tashi alkiyama wannan ma yana daga cikin abinda wasu malamai suka ce tsoron wannan tambayar da za a yi wa Annabi Isa alaihi salam shi yasa ba zai ceto ba gobe alkiyama a filin alkiyama lokacin da ake neman shafa'atul uzma yadda bai zo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam uzurin Annabi Isa ba kenan amma wasu malamai suna ga mun kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya ba da uzuri haka shi ma Annabi Nuhu alaihi salam ya ba da uzuri to shi ma Annabi Isa alaihi salam zai ba da uzuri saboda za a tuhume shi a tambaye shi duk da cewa Allah madaukaki ya fi shi sanin cewa bai ce a bauta masa ba kuma bai yarda a bauta masa ba to in haka ne ina kuma ga mutumin da ya san ana bauta masa amma bai ana ba yana da bakin da zai kubuta a gaban Allah ranar kiyama ba shi ne to cikin mutane musulmai akwai waɗanda za su rayu da jama'a suna gani ana musu bauta bauta ne a ɗauki irin aikin da Allah maɗaukaki yake a jingina musu a ce suna yi kuma suna raye kuma ba su hana ba to kaga duk lokacin da mutum za a ɗauki sifar Allah a bashi yana ji bai hana ba a ɗauki aikin da Allah yake ɓanta da yinsa shi kadai a jingina masa bai hana ba to wannan ya yarda kenan a bauta masa tun yana raye haka kuma bayan ya mutu ma yana ba da aburuban ne a ci gaba da masa bauta to Allah ta'ala yana ba mu labarin cewa su dai waɗanda aka yi musu bautan za su ce a'a mu ba a bauta mana ba ba mu ce a bauta mana ba kamar yadda Allah madaukaki ba da labari a wani wuri wa idha husharan nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatin kafiri idan aka tara mutane sai su zama makiya tsakanin su wa kanu bi ibadatin kafiri za su kafirce bautar da aka yi musu ce mu ho ba ku ba duk wanda aka yi masa bauta gobe alkiyama sai ya ce sam sam shi bai ce ayi masa ba ko da ku shi yace ayi masa saboda tsoro da furgita da yake a gaban Allah subhanahu wataala sai ce sam sam ni ban ce a bauta mun ba ko da ku shi yace a bauta masa na'am
هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون
malai yana nuna min cewa lokaci ya riga ya yi don haka za mu dakata in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe sai mu tashi daga wannan aya da muka tsaya a kanta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya bai mana Allah ta'ala cinya mu daga cikin bayi masu ayyuka alkhairi a cikin wannan wata mai albarka kuma Allah maɗaukaki ya karɓa mana ayyukan mu baki ɗaya bukatun mu na alkhairi duka Allah maɗaukaki ya biya mana akwai ƴan uwa da suke neman addu'o'i wasu na rubutuwa takarda wasu na faɗa a waya cewa a sanya su a cikin addu'o'i saboda bukatun su na alkhairi duka muna addu'a wa kowa da kanmu dukkan bukatun mu na alkhairi Allah maɗaukaki ya biya mana damuwoyin mu Allah maɗaukaki ya yi mana waɗanda suke cikin yalwa Allah maɗaukaki ya amfanar da su da yalwar da suke ciki waɗanda suke cikin talauci Allah maɗaukaki ya fitar da su waɗanda suke kokarin yin jarabawa Allah maɗaukaki ya taimake su wajen cin jarabawa nan dukkan aikin alkhairi da muka sa a gaba Allah maɗaukaki ya taimake mu sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh